This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Fasaron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodiyo shi kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji yadda aka kaya a zaben jihar Taraba da kuma labaran duniya wanda Usman Ahmad Kabaran zai karanto mana yanzu.
Jama'a barkanmu da sake saduwa ga cikakkun labaran. Gwamnatin Kenya ta dora laifin harin ta'addancin kwanan nan da aka kai a kasar wanda ta ce ya danganci 'yan gudun hijirar da suke zaune a cikin kasarta daga Somalia. Ta ce su ne suke da alhakin horarwa da kuma kai hare-hare daga sansanin inda suke shiryawa sansanin da yake da garin da unguwar da ake kira Dabab. Zargin dai ya biyo baya ne bayan wani wakilinmu na murya Amurka Muhammad Yusuf ya je wurin a arewacin Kenya inda ya je domin ya gane cewa shin maganar haka take ko ba haka ba. Jami'an Kenya dai sun ce kiran da su aka yi na sansanin cewa a rufe shi kuma a rarraba shi zuwa wurare da suke a bude a karkashin kulawar sojojin kasashen Afirka da kuma gwamnatin Somalia. Sai ya tabbatarwa da wakilin namu cewa duk wanda ya ce a nan ne ake horar da kai hare-haren da ake yi to hakika ya zagi gwamnatin ta Kenya. Muhammad Adawu din ya ce wannan zagi ne ga su kansu jami'an tsaro na kasar Kenya. Haka zalika kuma a yau ne an bude rumfunan zabe a kasar Togo, zaben shugaban kasa wanda yake neman ya dora shi sabon shugaban kasa wanda kuma Faure Nyasimbe shine ya fito karo na uku wanda yake neman ci gaba da zarcewa da mulkin kasar wanda in ya samu zarcewar ya nuna cewa kusan shekaru 50 suna jagorantar mulkin kasar. A Pakistan kuma za mu ji cewa Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif yayi Allah wadai da harin da aka kai tare da ba da umarnin yin bincike na kashe wata fitacciyar mai fafutukar kare haƙƙin mata wato Sabine Mahmud a birnin Karachi. Haka ma ofishin jakadancin Amurka a Islamabad ya yi tirda wannan kisan na Sabine inda ya miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da kuma abokan arziki. Wasu 'yan bindiga ne akan babura suka kashe ta jim kaɗan bayan ta fito daga wani taro da ta haɗa a shagonta na wanda ta kira T2F inda wannan shagon ne yake zama matsayin ofishinta da take gudanar da al'amuranta inda ta gayyaci wasu mutane biyu a matsayin baki masu gabatarwa a wajen. An harbe ta ne tare da mahaifiyarta Mehnaz Mahmud inda ita tana can tana jinya, ita kuma ta riga gidan gaskiya. Masu bincike sun ce ba za su ce komai ba amma dai suna kan binciken al'amarin. Likitoci sun tabbatar da cire harsasai guda 5 na harbin bindiga a jikinta. Sannan kuma da sanyin safiyar ne Sabine din ta shirya shi taron. To yanzu kuma bayan mun dalleka kasashen duniya bari mu dawo cikin gida Najeriya inda za mu ji cewa a jihar Taraba ana ci gaba da zabe ga yanda abun yake. To wakilinmu na jihar Taraba din Sanusi Adamu ya ba mu rahoton yadda abun yake faruwa a jihar Taraba.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu leƙa fagen siyasar Najeriya inda yanzu haka aka rufe rumfunan zabe a jihar Taraba a zaben da aka sake a yau din nan domin raba gardama tsakanin gwamnoni guda wato 'yan takara guda biyu. Dazu na tuntubi wakilinmu Sanusi Adamu halin da ake ciki ga kuma ƙarin bayanin da ya mun.
A nan jihar Taraba inda aka yi zaben fitta kuni, komai dai ya kammala kamar yadda aka soma da safe lami lafiya, kayayyakin zabe da komai da komai sun isa mazaɓu duka. Sai dai kawo zuwa wannan yamma in banda sakamako da muka samu daga baraje wato mazabar farace dake cikin garin Jalingo fadar jihar a Taraba din babu wani sakamako da muka samu ko da na baro can wannan ofishin hukumar zabe ta INEC a tukunna ma su jami'an hukumar ba su ma fara hallaruwa ba domin jiran wannan sakamakon zaben to wannan kuma ba zai rasa nasaba ba da ganin cewa jihar Taraba dai jiya ce da take da yanayi mai wuyar gaske musamman ana da mazabu da ake jin dole ne zai dauki lokaci kafin a kammala sakamakon wannan sun hada da caccangi da kuma kashin bila wanda ke kan kuryar jihar Taraba kan iyakarta da kasar jamhuriyar Kamaru
to da zakai batun cewa an dan samu wata yar hatsaniya a mazabar Malam Bello ya lamarin ya kayaye zuwa yanzu
kombi ya lafa kuma jama'a sun nuna gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba bayan yar hatsaniyar da aka samu a garin Wukari a mazabar nan ta Malam Bello muna tsaron cewa nan zuwa can anjima kamar misalin karfe 12 ko 11 na dare hakan nan dai sakamakon za su fara isowa daga sauran yankuna da aka kaddamar da wato zaben fitar gwanin
wato kusan za a iya cewa dai sakamakon zaben zai iya kaiwa ga har zuwa gobe Lahadi ko kuma ma watakila ranar Litinin
lalle babu shakka zai kai zuwa gobe Lahadi dai zai kai zuwa yamma watakila wayannan yankuna guda biyu da na faɗa wato yankunan cancangi da na kashin bila nan kuma babu kyawawan hanyoyi na sadarwa
kuma da Allah a gaida wakilinmu Sanusi Adamu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna to kamar kullun ga so mun tabbin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaba Jonathan ya kube babban subetin yan sanda Suleiman Abba inda ya nada Solomon Arasi a matsayin mukaddashi.
Anybody tests our will this time?
Arasi ya yi alwashin sanya kafar wando daya da yan siyasa masu bahaguwar dabi'a a zabukan da suka rage. Jiyoyin Imo Abia da Taraba ne ake maimaita zaben gwamna a wasu kananan hukumomin da aka soke. Hadi Sirika ya ce ba nan take Buhari zai iya sauya Najeriya ba.
Ba yiwuwa kawai ka ce dare daya da kawai jiran Muhammadu Buhari a rantsar da shi 29 ga watan Mayu. Kawai sai cin kai cika da abinci
mata na ƙara kaimin adama da su a sabuwar gwamnatin da za ta shigo ta Buhari ta hanyar nuna mu bai'a maman kyauta Bafulatu na ce daga kafancan
ta wadu goddon wariya don fat gaba ko hautu ji goda hannun dama Allah ubangiji ya baka sa'a ka shiga office da hannun dama
a yayin da kotunan sauraron kararrakin zabe suka fara aiki shugaba Jonathan ya ce ranar 29 ga watan gobe bisa ka'ida zai mika ragama ga Buhari yana mai umurtar kawar da duk hotuna da allunansa na kamfe Nasiru Adamu Ali kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka dai, yanzu za mu garzaya zauranmu na tattaunawa. Yau dai, zauren namu ya sauka birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta kadirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Zauren ya yi amfani da abubuwan da suka faru a wurare irin Gombe a matsayin babban misali da kuma darasin koyo. Kar dai in cika ku da surutu ga El Hikaya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri na mu tattauna da sashin Hausa na muryar Amurka ya saba kawowa inda yake hada mutane su tattauna wani lokacin a sasanta wani lokacin a gano bakin zare kan lamura ko lokacin kuma su ma sauraro su ne alƙalai na wannan shirin wanda shi kuma jagoran shirin Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa daga birnin Washington DC. Mun sake dawowa cikin wannan zaure a birnin tarayya Abuja inda zamu zanta kan yadda aka gudanar da wannan zabe da amfani da na'urar tantancewa wato card reader da ta jawo sauye-sauye da daman gaske cikin shirin muna tare da Raymond Enoch wanda jami'i ne na kungiyoyi masu saman kansu da suka kafa wani zaure na musamman a nan Abuja domin duba yadda aka gudanar da wannan zaben Enoch muna maka barka da shi ba
wannan su nagode
sannan muna tare da honorable Dattawa Ali Kumo dan jam'iyyar APC ne wanda yake ganin lalle babu shakka wannan katin shi ya kawo sauyi da kuma ya ba su nasara da cewa likuma muna maka barka da shigowa
barka da
sai kuma ɗan jam'iyyar PDP mai rajin cewa lalle canjin nan yakan iya samuwa ga kowaye, ma'ana dai masu yada aƙidar zaben cancanta ba jam'iyya ba, Junaidu Abubakar Usman. Junaidu, barka da shigowa.
Barka da raka, Malam Nasiru Ellika.
Bari mu fara da kai, Junaidu. Shin me yasa kake ganin wannan katin da duk aka yi amfani da shi ba wai shine lalle kawo canjin ba, mutane sun zabi cancanta ne?
Eto, na farko dai shine ya kamata ka fahimci wani abu kuma ka gane kan cewa siyasan nan an jima ana bugata shekara 16 da dawon demokradiyya Najeriya. Kaga kullun kan mage yana wayewa. Ganin haka shi yasa talaka ya tashi a Najeriya ya ce shi cancanta zai bi kuma adalci zai bi. Kuma ina ƙara tabbatar maka wannan adalci da kake ji shi yasa kudu da arewa suka tashi tsaye tsayuwar daka suka zabi Buhari. Sannan kuma haka suka tashi tsaye tsayuwar daka a jihar mu Gombe suka zabi Talwan Gombe saboda irin abubuwa da aka yi na adalci.
Honorable Dr. Ali Kumo, kai kana ganin cewa wannan kati yayi tasiri wajen bawa adawa nasara a wannan karan. Me ka hango ne yasa kake faɗin haka?
Eh, abin da yasa kowa ya sani ai. Da jam'iyyar PDP kawai rubutu take yi, kawai dauke akwati ake yi, ba a zabe. In ka lura ko shi General Buhari ai yayi takara sau uku har Supreme Court ya ji, saboda babu irin wannan adalci na kan rida. Amma in ka lura daga kawo maganan kan rida, jam'iyyar PDP ta ce ba ta yadda da kan rida ba. Aka tafi zaɓe, kan rida ɗin nan shi ya kawo nasaran zaɓe ya zamana ba a yi a ringizon kuri'a ba. Shi ya sa za ka ga har yanzu a wasu jihohi in ka lura ran karɓan sakamakon zaɓe aka zo, za ka ga cewa inda aka yi amfani da kan rida in akwai kuri'a miliyan 4 za ka ga da ƙyar an kawo ku miliyan 1.5 ko miliyan 2. To amma inda ba a yi amfani da kan rida ba za ka ga akwai kuri'a miliyan 2 an kawo miliyan 1.9. Ga misali ko jihar Gombe da ake magana, a jihar Gombe in ka lura in ka haɗa kuri'un da janar Buhari ya samu a jihar Gombe da na shi Jonathan, in ka lura za ka samu kuri'un ba su wuce 400 ba. Amma in ka haɗa na gwamna na ɗan Kombo da na shi Inuwa Yahaya za ka samu sun fi yawan wanda aka yi amfani da shi a zaɓen shugaban ƙasa. Shi ya sa muke cewa a jihar Gombe akwai guraren da ba a yi amfani da kan rida ba, da an yi to za a yi zaɓe mai kyau. Shi ya sa kaga mu jam'iyyar APC muke challenging cewa jihar Gombe mu muka ci zaɓe a inda aka yi amfani da kan rida. Amma inda ba a yi ba, an yi a ringitson kuri'a ne, a rubuto an canja result daga collection center na local government. Shi ya sa mu muke faɗan cewa inda an yi amfani da kan rida a ko'ina a Najeriya da an zauna lafiya, da ba ka ji ana kace-kace ba. Shi yasa ni nake ƙara ba da goyon baya akan maganan kan rida cewa a ci gaba da shi, a gyara shi.
Kafin mu koma wajen ka, Junaidu, bari mu tuntuɓi shi Raymond Enoch wanda su suka duba zaben nan a ƙasa baki ɗaya kuma suka tattara bayanai daga nan a ɗakin su na bincike da ke babban hotel ɗin Hilton a nan Abuja. Shi Raymond, me za ka ce ka ji abin da 'yan siyasa suka faɗa? Wani sharhi za ka yi?
Ta farko dai ina godewa muryar Amerika domin ta shirya wannan hira domin mu duba abin da ya tafi a shekarar da take tafi, wanda aka yi zabe na shugaban kasa, aka zo kuma aka yi zabuka na gwamnoni da 'yan majalisa. Farko zamani ta juyo, kamar yadda Junaidu ya faɗa, lalle an yi shekara 16 ana mulki ta demokradiyya. A wannan lokacin mu kungiyoyi masu zaman kansu muna nan dai muna ta ba da shawarwari abin da muke gani zai ba kasa daɗi, amma aka yi tur ba saurare mu ba. Amma sai Allah ya kawo wani zamani kuma na sauyi, kamar abokin hiranmu ya faɗa, mutane suka duba a rayuwansu, a rayuwar kasa menene ya dace da su. To lalle kam a cikin wannan zabukan mun dubi abubuwa da hukumar zabe suna nan, jami'an tsaro, su police, su road safety, su sojoji, mu 'yan kallon da kanmu kuma muna nan, 'yan siyasar suna nan. Mu muka san abin da muka kalla, mu muka san abin da muka gani, amma a ƙarshe mutanen Najeriya su suka yi nasara. Menene mutanen Najeriya su suka yi nasara? Sun zabi wanda suke so a matakin shugaban kasa, matakin 'yan majalisu na tarayya, da kuma matakin gwamnoni, da kuma matakin 'yan majalisa na jiha. Amma akwai kurakurai kam,
ko shi je gama da muka yi kira da shi shi ma ya nuna akwai kurakure amma duk kurakuren bai kasa na abin da ake so na kasa gaba daya ba.
Raymond, watakila ban ji ka kawo ko batun kullura da inda ba yi amfani da wannan katin ba, watakila wasu guraren kuma wasu matasa za su iya daukan akwatuna su ruga a guje, ko duba ku da irin waɗannan labaran?
A fili kan mun je mun ga ita zaurin zabe yadda aka shirya shi ba yana nan ya sha bamban da wanda ni na yi participating a 1983 lokacin na kai shekara in zabe. Sai kuma na zero party 1987, sai kuma zabukan da suka tafiya baya, amma wannan shirin wannan zaurin ya sha bamban da na baya, musamman ma ita kadri da din da na kai da nawa PVC don a tantance ni ta nuna failed, amma bai hana ni yin zabe ba, wanda ya nuna cewa I captured information dina na number 180 a cikin register na unit da na yi zabe, amma in an kulle shi a karshe ya nuna cewa kai da baka yi tantance ka ba ba za ka yi zabe ba. A wuraren da na zagaya ni ban ga wani ya kwashi akwatin zabe ya tafi da shi ba, amma a wuraren da muka ji labari a wasu wurare an yi haka, hatta ma abin da ya sa ba ci gaba da fadan waye ne ya ci zabe a jihar Taraba ba. Allegation ya nan akan cewa wasu wuraren ba yi zabe ba, wasu wurare kuma jami'an tsaro sun tafi ba su raka kayan zabe zuwa unit ba, wasu wurare kuma an kai kayan zabe amma an yi hayaniya ba a yi zabe ba, so shi yasa gaba daya ma ita hukumar zabe ta ce a wannan karamar hukuma din karawa karbi sakamakon zaben ta a sake yin zabe a wuri da wasu wurare dai daya biyo haka inda aka samu yan matsaloli, wanda kuma is human, wato abu ne na mutuntaka, wanda is expected cewa irin zabe irin na kasance masu tasowa kamar Najeriya dole za a samu yan matsaloli.
Junaidu, kusan zan iya cewa bayan shekara 16 da jam'iyyar PDP ta yi tana mulki a Najeriya yanzu an samu wannan sauyi, amma yadda wasu PDP ke cewa su ma sun taimaka wajen kawo wannan sauyi a matakin tarayya, me yasa wasu ku suka yi amfani da wannan lokaci suka gagara a tarayya a samu sauyin nan ne gaba daya maimakon ita PDP ta ci gaba da mulki a kasan?
A takaice zan karkata maka tambayan ka, don watakila zan mayar maka da tambayan kanka. Na farko shine al'amari da muke magana a kai na batun maganan cancanta da kuma adawa ka san ta kasu, na sha gaya maka ta kasu kashi uku. Na farko akwai adawa wadda shi adawa ne duk abun da kai dole ne kawai za a yi maka adawa akai. Sannan na biyu akwai adawa kuma wadda jama'a na gajiya da mutane ko na gajiya da satin gwamnati da take gudana. Sannan na uku akwai adawa yau watakila a gidanmu wana yana PDP na ga yayi wani abu don saboda hasada sai in ce a'a ni na tsallaka na koma jam'iyyar APC. Ka fahimce ni? Abunda nake jan hankalin mutane kwarai da gaske a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari mutum ne da yake da mutunci matuƙa, sannan kuma yana da adalci, sannan kuma ya yi ta ƙoƙari har sau uku, wannan shine na uku da Allah ya bashi nasara a kai, huɗu sau huɗu. Ni ina ƙara tabbatar maka tun da muke a jihar Gombe ba mu taɓa samu a lokaci ƙalilan mu samu abubuwa da aka jera wadda ba wani surutu a kai, ba wani propaganda, ba komai. An shimfiɗa waɗannan abubuwa ne wadda ƴaƴanmu da jikokinmu za su zo su mora tun da aka kafa jihar Gombe sai akan talban Gombe. Na farko kaga na farko ina batun
majini duka fahimci dai tambayar da
nima eh,
amma ka in ka kula ka karkata ka koma
karkata kai ma ka san ne zan karkata saboda direction din da ka kai ni ka fahimce ni wani direction ne wadda ni bai kamata in baka amsan ba don saboda ni ma'aikacin gwamnati ne, ka gane ba zunzurutun dan jam'iyyar PDP ba, amma ina karkashin jam'iyyar PDP da take mulki. Ina maimaita maka shi batun maganan aiki da muke yi shine ya cancanci aka zabi talban Gombe, ya zo shi jihar Gombe a lokacin da muka zo mun gaji hanya da aka kera guda 40, sannan kuma shi ya zo ya kera hanya.
Haka bane Nasiru, ba haka bane, ba gaskiya bane. Magana na gaskiya shine wannan forum din kuna tambayan maganan da farko maganan siyasa, na biyu maganan da Junaidu yake fadi, shi kansa dan Kombo kafin ya zo ya samu an yi aiki a Gombe, wanda ya aikin nan in za a faɗi gaskiya duk jihar Gombe ba wanda ya mana aikin da ɗan Juma ya mana. Shi ya yi airport, shi ya kawo ruwa Gombe, shi ya kawo university, shi ya yi stadium. Me muke nema? Titi kuma titunan da ɗan Juma goje ya yi ɗan Kombo bai yi ba. in wannan maganan Jinedu yake fada layi daddaye ne aka je ake yi.
Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu, wanda zai maimaita jawabi mai muhimmanci na bayan zaɓe. Sai kuma Rabaran Muhammadu Dan Amarya daga jihar Bauchi, wanda shi ma game da batun mulki zai yi jawabin. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin Gwari.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum ƴan uwana mutanen Najeriya, musamman mutanen arewa. Kamar yadda muka sani, cikin ikon Allah an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya, kuma Allah ya mana zaɓi an samu sababbin shugabanni ko ina cikin ƙasar nan. To wannan kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, wannan wani abu ne na canji ne, ba irin wanda ake cewa da gora ko da wani salo ba, canji ne na Allah. To muna gode masa, muna fata su waɗanda aka zaɓa za su ji tsoron Allah ɗin, don shi ya ba su, kuma su yi adalci ga kowa, da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba. Kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa, wato, a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'armu, musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni, su sani ba za su iya biya musu bukatunsu duka ba. Don kowa na da bukatarsa, amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah, su kyautata ma mutane. Mun kuma mu yi haƙuri da su gwargwado, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Su kuma waɗanda da suke shugabanci, su sani cewa shugabanci na Allah ne. Ya amsa ya ba wasu. Ya kamata ne, kuma in ya ga dama yana iya maida musu, goyi ba wasu kuma. To muna kira gare su, su ma da suka faɗi, su yi haƙuri, su san cewa Allah ne ya ƙaddara haka nan, kuma su fuskanci sauran abubuwa na rayuwa. Amma muna kira ga shugabanni da suka shigo, kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su. Muna fata duk abin da za a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'umma, musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Ya kamata ne mu yi haƙuri da juna. In ta kama ma, ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a yi ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman, mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satin shanu, suke firgita jama'a, ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya, shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah, Allah ya sa su yi adalci gare mu. Waɗanda suka samu Allah ya musu jagoranci, waɗanda kuma suka rasa su yi haƙuri, su fuskanci wasu ayyuka na rayuwar duniya, ba shi ne ƙarshe ba, Allah zai ƙara ba su in yana so. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Shi ma Rabaran Dan Amarya kiraye da a gane cewa Allah ne ke naɗa shugabanni, kuma bin na gaba bin Allah ne.
Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Mulki na Allah ne, Allah yake ba da shi ga wanda ya so, a lokacin da ya so yake karɓe shi ga wanda ya karɓa, ya ba wanda ya ga dama. Musulmi da Kirista, dukkan mu biyu waɗannan addinai, muna sane da cewa komai mutum zai yi, ya yi shi da tsoron Allah. Ka sani, ita duniyar da kake zaune a cikinta, kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka, ya kuma sanya nan da za ka bar duniyar. don haka tsakanin ranar zuwan ka da ranar tafiyar ka a tsakanin nan kai komai da tsoron mahaliccinka akwai shari'ar Allah tana jira kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne kai komai da tsoron Allah haka kana musulmin Allah kai komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da zaka bada lissafi a gaban mahaliccinka Hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancin sa ko mu kirista masu bin almasihu ko ƴan uwanmu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a Allah kai mara jagora mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun Najeriya ne girman Najeriya ne mai bayar wannan kuma Allah ne tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta duk wanda ka zaba ya Allah na roke ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum musulmi yake ko kirista Allah ka bani zuciyar da zan yi na'am da hannu bibbiyu da zuciya daya in yarda da abin da ka bani dukkanmu ai wata rana sai labari mu koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah ayi ma addu'a ma kasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya ayi abin da zai kawo haɗin kan kasa ya dunkule kasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
To madalla a gaida Ibrahim Almasi Garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabar ya dawo zai ba mu labarai amma a takaice
To gwamnatin Kenya ta dora laifin harin ta'addancin kwanan nan a kasar ta akan yan gudun hijirar Somalia da suke fuskantar babbar matsalar rayuwa wanda suke zaune a sansanin hijira na Dabab zargin da yan gudun hijirar tun suka musanta wakilin murya Amurka Muhammad Yusuf a arewacin Kenya ya ce jami'an Kenya dai sun yi kiran da a tada sansanin na Dabab ranar Juma'ar nan kuma a watsa shi zuwa karkashin sojoji masu kula da nahiyar Afirka Haka kuma a yau Asabar an bude rumfunan zabe a kasar Togo nan ne za a yi zaben da ake sa ran faure in ya simbe shi ma zai shiga takarar a karo na uku
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Yemi Obajimi da ya hada shirin ya bada umarni da injiniyan mu ne wa Mr. Rashad Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya To da fatan dai za a ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a kan wato dandalinmu na internet da wato voahausa.com a kodayaushe kuke so wato ga waɗanda ba su ji labaran da muka gabatar ba. Wassalamu alaikum.